الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدنكم كوبير shida ko biyar biyar ne ko to biyar ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2019 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na Ammar bin Yasir dake cikin Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin Ihya'us Sunna wa Ikhmadul Bid'a wallafar babban malami Sheikh Uthman ibn Fodiye rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 68 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 25 a cikin wannan littafi babin da ke bayani akan Al-hudud wal-aqdiya ma'ana abin da ya shafi haddi da kuma hukunce-hukunce abin da ya danganci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan babi da kuma abin da ya shafi bid'o'in da mutane suka kirkiro na shaitan a cikin wannan babi na daga cikin abin da muka karanta hadithin Imam al-Bukhari wanda yake magana akan babu iqamatul hudud babin tsaida haddi والانتقام بحرمات الله عز وجل da daukan mataki idan an keta alfarmar Allah mai girma da daukaka wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tsayar da haddi duk wanda ya keta doka cikin dokokin Allah to matukar abin da ya aikata akwai hukuncin da shari'a ta ce a yi masa to a tsayar masa da wannan haddin muka karanta hadithin ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ba a taɓa bawa manzo sallallahu alaihi wasallam zaɓi tsakanin al'amura guda biyu ba face ya zaɓi mafi sauƙi daga cikinsu matuƙar bai zama laifi ba amma idan ya kasance laifi ya fi kowa nisantar laifi sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaukan mataki ba dan shi an ɓata masa shi karan kansa dan an yi masa ba daidai ba yakan yi haƙuri ya kau da kai har sai an keta alfarmar Allah mai girma da ɗaukaka an keta alfarmar shari'a to anan ne ake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam baya haƙuri anan ne yake ɗaukan mataki ya kuma zartar da abin da Allah ta'ala ya ce a zartar yana daga abin da muka karanta dai hadithin Bukhari daga ummul mu'minin Aisha shine wato yin hukunci ga duk wanda ya taka doka mai girma ko kuma wanda yake karami babba ko karami mace ko namiji shugaba ko wanda ake shugabanta duk wanda ya taka doka to doka ba za ta saurara masa ba shi ma sai a hukunta shi a cikin shari'ar musulunci a bangaren abin da ya shafi haddi babu shafaffe da mai duk wanda yayi wa ainihin wato shari'ar musulunci karan tsaye ya taka wata doka kamar yanda in talaka wanda yake ba kowa ba ya taka doka akwai hukunci akan sa haka shi ma duk wanda yake ganin madaukaki ne to shi ba madaukaki bane in ya taka doka hadithin Imam al-Bukhari hadithin Aisha radiyallahu anha ta ce Usama bin Zaid akwai wata mata da ake kira Makhazumiya ta yi sata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka kawo ƙararta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce lalle hukuncinta za a yanke mata hannu to sai kuma ake ganin yar babban gida ce kuma ta fito daga babban kabila ta Qurayshawa sai ake ganin ko akwai wata alfarma da za a iya samu kada a yanke mata hannu to shine sai aka je aka nemi aka yi kamun kafa da Usama bin Zaid akan yaje ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya dan sa baki ko za a kyale wannan mata nan take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin musulunci ba addinin nuna wariya bane addinin musulunci ba addinin wani karami wani babba bane dan haka wanda ya taka doka doka za ta taka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin wannan shine abin da ya halakar da duk waɗanda suka gabace ku cikin al'ummomi. Sun kasance idan babban mutum ko idan talaka ya aikata laifi sai a tsayar masa da haddi, amma idan wani bai babban matsayi ya taka doka shi kuma sai a kyale shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina yake hannunsa, inda za a ce Fatima yar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam za ta aikata irin wannan laifi, manzo Allah yace wallahi sai na yanke mata hannu. Kaga kat kenan, babu wani wanda daukaka sa ta kai nana Fatima radiyallahu anha, amma ga annabi yace ko ita ce ba zai bari ba. To wannan shine shugabanci, kuma shine abinda ake bukata, kuma wannan shine rukunan zaman lafiya a duniya. Duk wanda ya taka doka kada saurara masa sai a hukunta shi daidai laifinsa. Yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam rashin ware wannan babban mutum ne ko mai kudi ne ko mai mulki ne, wannan kuma talaka ne, don haka a bambanta su ta bangaren hukunci. A'a, shari'ar musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta gudana akan duk wanda ya aikata abinda za a tsayar masa da haddi a tsayar masa, ba a la'akari da wane ne shi. Yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a abinda ya shafi hukunce-hukunce shine a yi hukunci da abinda yake na zahiri, ba a bincike akan abinda yake na batini. Abinda ya bayyana na zahiri da shi za a yi hukunci. Nahnu nahkumu bidh-dhahir wallahu yatawalla as-sara'ir. Mu mutane ne waɗanda an umarce mu da mu aiki da zahiri, Allah shi ne kuma masanin abinda yake boye. Da haka duk wanda ya fito da laifinsa fili karakarkarar aka ganshi, to doka za ta fita kansa sai a yi masa hukunci da abinda ya bayyana. Amma wanda yake laifi ba a gani ba, a boye yake kayan sa, wannan ba za a iya masa hukunci da abinda yake boye ba, wannan kuma shi da mahaliccinsa subhanahu wataala. Amma matukar mutum ya bayyanar da laifi, to lalle doka za ta fita kansa. Kamar yanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda aka same shi ya sha giya ko ya yi zina ko ya aikata kowane irin laifi, kuma bayanin ba a boye shi ba, ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, to za a tsaye masa da hukunci. Nan ma mun karanta hadisin Imam al-Bukhari wanda Salim bin Abdullah ya ruwaito. Sannan daga cikin abinda ainihin wato muka karanta satin da ya gabata shine kame hukunci, kamewa wato gabarin yin hukunci lokacin da mutum yake cikin fushi. Idan mutum yana cikin fushi ba a so ya yi hukunci, domin hukuncinsa ba lalle ya yi adalci ba. Shi yasa lokacin da rai ya baci, hankali ya tashi, to sai a bari sai al'amura, sai mutum ya dawo cikin ɗabi'arsa ta asali, to sai ya yi magana ko sai ya yi hukunci. Amma idan aka riga aka tunzura aka fusata, to ba lalle bane hukuncin ya zamanto na adalci. Shi yasa a matsayin mutum na alkali ko shugaba, in ya tunzura ya harzuka, to kare zartar da hukunci, ya bari sai ya sako ƙasa ya daidaita fushin ya yi kwanta, to sai ya yi hukunci. Wannan shine daga cikin abin da muka karanta a satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-bid'u fil hudud wal aqdiya. Mala yace sai kuma bid'o'i a cikin abin da ya shafi haddi da kuma hukunce-hukunce. Wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab, amma game da abin da mutane suka kirkira a wannan babi, alladhi huwa babul hudud wal aqdiya, wanda shine babun al-hudud haddi wal aqdiyati da hukunce-hukunce. Wa min dhalika fil hudud, yana daga cikin bid'a abin da ya shafi haddi, rafdu kathirin minha, yin watsi da yawa daga cikin haddi, ka haddin zina, kaman haddin zina, rajaman wa jaldan, wanda ya kamata a jefe shi sai a kyale shi, a ce ba sai an jefe shi ba ya bada kuɗi, ya bada ko a ce kamar yanda ake ya ce ko mutum a kai shi prison ko kuma ya biya tara. Ga wani ya yi zina kila bai taba aure ba, madadin a yi masa haddin bulala 100 sai a ce to maimakon bulala 100 ya biya taran naira 1000 kaza. Ko kuma ga wani ya aikata laifin zina kuma yana da aure, hukuncinsa a jefe shi sai a ce to maimakon wannan jifan kotu ta nemi ya bada tara ko ya biya tara ko a daure shi, maimakon a tsayar da haddin da Allah ta'ala ya ce a yi. To yin watsi da yawa daga cikin haddodin Allah, wannan bid'a ne. Allah ya ce in an yi kaza a yi kaza, ba wanda ya kai Allah tausayi, ba wanda ya kai shi rahama. Amma shi ya saukar da hukunce-hukunce, ce duk wanda ya aikata laifi iri kaza a tsarkake shi tun anan, dan kai ya je wa Allah da wannan datin, ba kyau a can. Gara duk azaba da za a yi masa a dandana masa ita anan, shi kenan al'amura sun wuce. Da haka duk wanda ya yi zina a yi masa hukunci, wanda ya sha giya ko wani kayan maye a yi masa hukunci, ba gata ba ne a kyale shi, sannan ba gata ba ne a karɓi tara a kyale shi. To shine sai malam dan fodiyo yake cewa yana daga cikin bid'a abin da ya shafi haddi na yanke hannun barawo ko zinar ai ko kuma haddin zina ko shan giya da sauransu. ayi watsi da waɗannan hukunce-hukuncen ka haddin zina kamar haddin da ya shafi zina rajaman gurin da aka ce a jefe mutum wa jaldan da kuma inda aka ce a mutum bulala iktifa'an bil mali a wadatu da dukiya a ce kawai mutum ya bada dukiya ya bada kuɗi kaza ya biya tara ragabatan fihi saboda an fi kwaɗayin kuɗin kuɗin shi ake kallo ya zaya a tara kuɗi ya zaya a tara wa kotu ko a tara wa hukuma kuɗi don haka maimakon laifukan a dinga zartar da hukunci sai a dinga karɓar tara saboda an fi kwaɗayin tarar ba wai a hana mutane laifin ba mutum kawai da ya je magana ce ta kuɗi kawai ya bada kuɗi in ya bada kuɗi shikenan kawai shine ga hukuncin da ya kamata a yi dan ya zama gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah wane ya yi laifin ba kyale shi ba hukunci ya hau kansa duk kuɗinsa ba karɓi kuɗin ba hukunci aka yi masa to kaga shi talaka sai ya shafa wa kansa ainihin wato lafiya to da haka yana daga cikin abin da malam yace bid'a ne ainihin yin hakan wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan bid'a ce kuma a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka cewa yin watsi da haddin Allah a karɓi tara wannan bid'a ne wa fi shifa ya zo a cikin littafin ash-shifa li huquqi li abin nan wato ash-shifa li iyad na al-qadi iyad al-yahsubi ash-shifa li ta'rifi huquqi al-mustafa kenan littafin ash-shifa da aka fi sani na malam al-qadi iyad ya zo a cikin wannan littafin a cikin faslu alamati mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan babi malam al-qadi iyad yayi wani fasali yace ga wani fasali da yake bayanin alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da baki kawai zaka ce kana son manzon Allah ba akwai alamomi da an ga alama kaza an ga alama kaza an ga alama kaza alama ce ta mutum yana kaunar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa minha na daga cikin alamomin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bughdhu man abghadha Allah wa rasula bughdhu kin man abghadha Allah duk wanda yake fusata Allah wa rasulahu ko yake kin Allah da manzansa duk wanda yake bakantawa Allah da manzo yake kin Allah da manzansa to wannan ko shakka babu wannan kinsa yana daga alamar kaga ga wannan ya baya son Allah ka ji baka son sa baya son ma'aikin Allah ka ji kai ma baka son wannan tunda baya son ma'aikin Allah koda gidan ku daya koda babanka ne wannan alamar kaunar annabi ce wa mu'adatu man aada Allah wa rasulahu da yin adawa da duk wanda yayi adawa da Allah da manzansa duk wanda yayi adawa da Allah yayi adawa da manzon Allah yayi adawa da shari'ar musulunci yayi adawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaji kai ma kana adawa da shi ba shi a matsayin sa na wane kake adawa da shi ba wata sifa ce ya siffantu da ita wadda kai kuma wannan sifar kake ki dan haka matukar yana adawa da Allah kai ma abokin adawar ka ne matukar yana adawa da manzo sallallahu alaihi wasallam kai ma abokin adawar ka ne yana adawa da shari'ar musulunci da alqur'ani a wannan ai ba ku ba kai ba zama da shi guri daya abokin adawa ne yana adawa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma abokin adawa ne wa mujanabatu man khalafa sunnatahu wabtada'a fi dini da kuma nisanta duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aga kai ma ka nisance shi wannan yana daga cikin alamar kaunar manzon Allah ga wani nan yayi nesa da sunnar annabi kai ma kai nesa da shi alamar kana son annabi shine duk wanda kaga yana nisantar wato wanda kana nisantar duk wanda yake saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wabtada'a fi dini kuma yake yin bid'a a addini kaga kai ma kana baya baya da shi kana dare dare da shi baka zuwa kusa da shi baka wasu mu'amaloli da shi saboda yana tafiya sabanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana kirkirar bid'a a addini wannan al-qadi iyad a cikin wannan littafin dai yayi wannan bayani fa qauluhu sai malam zai yi wannan bayani na al-qadi iyad sharhi sai ce fa qauluhu fadin al-qadi iyad wa mujanabatu man khalafa sunnatahu da kuma nisanta da baya baya da duk wanda yake saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wabtada'a fi dinihi kuma ya kirkira bid'a a addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala fi sahibul istifa mai littafin al-istifa yana fada a cikin wannan littafin yace ai azhara fihi al-bid'a ai ma'anar wannan magana shine wanda duk yake bayyanar da bid'a a cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mimma lam yuwafiq sawabahu wa khalafa qawa'idahu wato yana bayyanar da bid'a a cikin addini daga irin abinda bai yi daidai da daidai wato bai yi muwafaka bai dace da daidai din addini ba
wa khalafa qawa'idahu kuma ya saba wa qa'idojin addinin musulunci wa mithlu dhalika misalan haka a anisa wa mathala dhalika a anisa hibal istifa bi ashiya wato wa mathala dhalika ya bada misalin haka a anisa hibal istifa ma'ana me wannan littafin al istifa ya bada misalin haka bi ashiya da abubuwa da dama thumma atafa alaiha sannan da ya kawo abubuwan sai kuma ya hada ko ya jingina ko ya raba ko ya hada da waɗannan abubuwan da ya lissafa fa qala sai yake cewa wa rafudu kathirin min al ahkam da kuma yin watsi da hukunce hukunce na shari'ar musulunci da yawa ka haddin zina kaman haddin zina rajaman wa jaldan wajen jefewa ko wajen bulala iktifa'an anhu bil mali ragabatan fihi kawai a ce mutun ya biya tare ya biya tara saboda kwadayin kudin aka fi kwadayi ba sai da hukuncin ba da haka mutun a karbi tara a ce ba sai an yi masa hukunci ba ma'ana malam diya koro wannan bayanin dan ya dauko mana wannan gabar cewa yana daga cikin abinda yake ainihin wato na saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da bid'a shine mutun yayi laifi maimakon a tsaya madda haddin Allah sai a ce ya biya tara ومن ذلك في العقضية تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية بالتوارث لمن لا يصلح لها وهو بدعة محرمة إجماعا شيخ عثمان أمبودي ومن ذلك ينادى جتكين بدعة في العقضية أهكنشه كنشي تقديم الجهال قبات الدجاهلي على العلماء أكام علمي قام علمي سزمنتو سوما وسوما كافيني سكي جنسو taqdimul juhal gabatar da jahilai wadanda basu san addini ba alal ulama akan malamai ga malami amma ya zama hoto ko ba a komai da shi a cikin al'umma wasu wa'anda suke makafi sune suke jan jagora suke yin jangora to sai malai ya ce yana daga cikin haka taqdimul juhal gabatar da jahilai alal ulama ya zama in kaje kotuna maimakon kotunan shari'a musulunci ga manyan malamai wadanda suka kware da abun nan sai ya zama alfarma kawai saboda wani yana da wani kawai shikenan ba wata kwarewa da yake da ita ta ainihin wato alƙalanci sai a bashi alƙali wa tawliyatul manasib da kuma nada muqamai ash-shar'iyya irin matsayi na shari'a muqamai na shari'ar musulunci bit tawarufi da gado a ce wannan shine waziri to tunda waziri ne ya mutu na dan sa yake shine zai zama waziri abin ya zama gado ina limamin unguwa a ce ai wani shine limamin unguwa to in ya mutu maimakon a duba waye dace kuma ya zama liman sai a ce a ina a cikin yayansa shikenan gadan sai ka hawo buzun babanka na jin ana haka ko eh mana ya ka liman in ya mutu shikenan wai su gidan su limanci suka gada an bayyana da haka duk wanda yake kan limancin ya mutu to sai a duba cikin yaya ko jikoki ko yayan yan uwa sai a ce a bayar in an bayar bisa cancanta da dacewa babu laifi aka ga cewa cikin ƴaƴan wannan limamin da ya mutu akwai wani yana da karatu yana da kaza yana da sufufin da zai ci gaba da wannan jan ragamar to shikenan babu laifi an rasa ta waje abin da ya shafi wato jagoranci na addini ba gado bane shi yasa za ka ga annabawa yawancin su ba su da ƴaƴan da suka zama annabawa suka gaje su yawancin su saboda addinin musulunci ba magana ce ta nagada dan haka tunda nagada shikenan kawai a ba maganar nagada a ciki to shi yasa tawliyatu manasibush shar'iyya muqamai da matsayi irin na shari'a ba a cewa a dinga nada wannan matsayin bit tawarusu da gado da haka in wanda yake kai ya mutu sai a duba wanne yafi kowa cancanta da wannan kujera sai a dora shi idan karatu ne aka ce a wane shine to ba maganar a duba cikin yayansa ce ga halifa halifan shine sai a duba wanne ne yafi karatu cikin dalibansa shine halifa in babu sai a duba cikin mutanen gari wane ne wanda da masallaci kaza wane ne limamin masallacin shine kuma mai bada karatu a gurin to yanzu ya kau amma unguwar akwai wane shine wanda yana da karatu shi ma fiye da kowa sai a dauko shi zuwa kujerar shine daidai dan addinin musulunci ya ci gaba to kenan ashe bid'a ne mutun ya zama a ce in wane mai gari ne to lalle a cikin yayansa duk lalacewar su da rashin nagartar su a ciki za a abin nan za su zama mai gari in sarki ne a ce lalle sai yayan sarki in kaza ne a babu laifi ka gadarwa zurriyarka aikin alheri. An fahimta, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. An fahimta, ka gani? Saboda ka annabi Ibrahim yayi irin wannan addu'ar, Allah ta'ala yace la yanalu ahadiyadh zalimin wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadiyadh zalimin. Kenan babu laifi ka gina aikin alheri kuma ka gadarwa ƴaƴanka, babu laifi, domin yana nuna wannan aikin alherin kada ya yanke daga kai da ka assasa shi da zurriyar gidan gaba daya. Yana da kyau kana da karatu sai ka zaunar da ƴaƴanka su ma ka karantar da su dan wannan alherin ya ci gaba da yaduwa cikin al'umma, babu laifi. Aka gaga shi kai ka mutu kuma cikin ƴaƴan nan naka akwai wanda shi ma ya sha karatun zai iya, shikenan sai ya zo ya dora daga inda ka tsaya, kaga kai zaka ci gaba da samun lada. Amma a ce abun ya zama gado, koda ba cancanta koda ba karatun, lalle lalle ɗansa za a sa, to wannan shine kuskuren da malai yace wannan bid'a ne. Amma a cikin yayan aka samu wanda suka dace, ko cikin jikoki aka samu wanda ya dace, aka dora shi akai, babu laifi. Jagoranci na addini kowa yana buƙatar ya zama yanayi. Amma in ya zamanto an yi abun akan kawai gado, to shine malai yace wannan bid'a ne. Ina fata an fahimta. Haka alkali ya ce, to tunda babansa tsohon alkali ne, yayi ritaya ko ya mutu, to shikenan shi yazo ya ci gaba da alkalanci. Shine ma'ana taqdimul juhali alal ulama, inde ga malamai to su ake gabatarwa, ba za a sa jahili ya jagora ba. Tauliyatul manasib shar'iyya, matsayi da matakai irin na shari'a, to ba a dora su litawaruth sabida ko bitawaruth sabida gado, liman la yasluhu laha, ga wanda bai dace ba da wannan matsayi. Wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an, kuma yin hakan bid'a ce a bar haramtawa a shari'a. Wa fi sharhi al-manhaj al-muntakhab li Ahmad bin Ali bin Abdurrahman al-Manjuri fi taqsimihi aqsam al-bid'a, a cikin wannan littafi nasa wajen kashe-kashen bid'a, yace al-qism al-thani, ya kasa mana bid'a zuwa kashi biyar kamar yanda mun sha karanta a can baya. To daga cikin kashe-kashen yace kashi na biyu muharramun, ita ce wato akwai bid'a da take muharrama. Wa huwa kullu bid'atin, ita ce dukkan wata bid'a, tanawalat ha qawa'idut tahrim, wanda dukkan wasu ka'idoji ta cika ka'idojin haramci. Dukkan wata bid'a da ta cika ka'idojin haramci, to wannan bid'a muharrama ce. Wa adillatu min ash-shar'i, min ash-shari'a, kuma aka samu dalilai daga shari'a. Kal mukuth, kaman al mukuth. Al mukuth shine abinda wato suka ce ma ya akhudhu awanu sultan zulman, abinda mataimaka sarki ko shugaba suke karba dan zalunci, inda albai'i wa shira, yayin da mutun ya kawo kayansa zai sayar a ce to ina na sarki, sai ka bada kudin hukuma. Zai iya zama tax din, zai iya zama haraji wanda yake ba amfanin al'umma ake yi ba, kawai shugaba a aljihun sai yake zuba, shine al-mukuth. Kuma abu ne wanda tun lokacin jahiliya ana yi. In zaka shigo da kayan ka kasuwa, akwai wasu da bakin kasuwa, ina kudin kasuwa, wannan kudin duk da ake tara, sarki ake kaiwa ko gwamna ake kaiwa ko shugaba ake kaiwa. Haka wanda zai fita da kayansa daga cikin, zai fita da kayan, to shi ma ina kudin, wannan shine al-mukuth. Wato wani haraji ko wani tax, wato wani kudi da ake karba ake dorawa, wato awanu sultan, mataimaka shugaba yana da mataimaka, ko ya sa wasu wani kwamiti, ko kuma ya sanya wasu wata karkashin wata hukuma, su za su dinga karɓar wannan kuɗin zulman, bisa zalunci. Karasa dan me yasa aka karɓi kuɗin? Me za a yi da kuɗin? Ba dalili, kawai na hukuma ne kawo. Ba titi za a yi maka da shi ba, ba wutar lantarki za a gyara ma ba, komai kawai na sarki ne ko kuma na shugaba ne kawai. To wannan shine al-mukuth. Yake cewa wal muhdathatil munafiya li qawaid ash-shari'a, da kuma bid'o'i waɗanda suka ci karo da ka'idojin shari'a. Ka taqdimul juhali ala al-ulama, kaman gabatar da jahilai akan ainihin wato al-ulama, malamai. Kuma za ga wannan abubuwan har a guraren addini. Ga wani kasurgumin mai kuɗi ya zo, ga wani babban dan siyasa a wajen sauka, sai ya ga mai darasu a can wata komadaddiyar kujera shine mai darasu. Amma center inda abin nan har an sa manya-manyan kujeru, an kawo wani kyalle ma don kare ya dauki datti, an shimfida masa da ka zo ka san wannan guri ne na wani babban mutum da ake girmama shi hatta gurin saukar alqur'ani wanda nan ya kamata malami ya fi ko ina kima da daraja amma masu saukar alqur'ani a makarantunmu na islamiyu yana daga cikin gurin da ake wulakanta malaman inda ake nuna su ku kanku da kuke karantar da alqur'anin ba ku da daraja ga ku kula da kyau ku lura da wannan abubuwan da yawa duk gurin sauka kaje manya-manyan kujerun nan ba malamai bane akai wasu mutane ne da ake sa ran za a yi launching su ba da kuɗi wasu mutane ne da ake ganin su ne kwarjini da hasken gurin inda gaskiya ahlul qur'an za ku yi sauka amma ahlul qur'an su zama suna can kujerun baya sun bace a cikin rububi ma wani yana cikin rana ma a tsaye kuma ka lura da attention din su kan su masu gudanar da program din in yono babba ko dan ziyaza ko mai kudi yazo gaba ɗaya yanda ake tarbaza yanda ake haba da shi yanda ake zuwa a bashi wani guri a dinga bashi wata kulawa ta musamman amma dinga gayawa shi ainihin wato MC cewa fa wane ya zo gurin wajen sauka in gurin taron siyasa ne ko wani wajen luncin dan ba a girmama malami wannan ba damuwa amma gurin Qur'ani ko ba ku lura ana haka bane kaga ne ku gyara ba ku ne ya sai dan ba a daidai bane kamata a ga me darasu a kato kujera ana cewa alaran ma yana nan yana zaune yanzu aka tindaza yana tare da mu shine wanda zai wa yaran nan darasu MC in aka dan sake yan mintuna yace muna yi wa alaran ma san da zuwa gangaren kafu gwani an fahimta to amma saboda haka sai ga hatta irin waɗannan wuraren taqdimul juhal jahilai waɗanda ba su san hanya ba su ake gabatarwa a gurin yake cewa wa tawliyatul manasib da kuma nada muqamai da matsayi ash-shar'iyya amma matsayi da ainihin muqamai irin na shari'a man la yasluhu laha ga wanda bai halatta ba bai inganta ba bai cika ka'idojin da za na kashi wannan matsayin ba bi dariki tawarus kawai saboda gado gadan gidansa ne babansa ne da kaza da haka tunda babansa ya mutu yanzu shi ku bashi shine kamata yayin in babansa ya mutu to ya zamanto ya biyo halin baban nasa yana da karatu yana da kuma capability wanda zai iya gudanar da wannan aikin amma wani lokaci har da yan kwaya ba da mashaya zai ga dansa so sai saboda gadan gidansa ne ko kuma inda zaka je kauyuka ma sai ga wani wato ungurumin jahili ne bai koshi da karatu ba amma shine liman saboda ai in dai limanci ne gidan suwane an riga an rarraba mulki gidan suwane waziranci gidan suwane sune wazirai gidan suwane su kuma limamai ne har wani guri zaka ji an ce malamawa nan yawa duk malamai ne nan gurin saboda haka duk lokacin da dayan ya mutu to sai a duba wani ko da jigari-jigari ne bai gama inganta ba bai koshi da karatu ba sai a ce shine liman haka zai hau kan mumbari yana wata irin hudu ba mai sa bacci bakaken suna kukkuce masa wasu ma in ka bakunci garin musamman kauyuka za ka ga ana samun irin wannan sosai kai da kake dan zuwa gurin karatu in ka je sai ka ji wani irin wato ka rasa wannan larabci ne ko sawahili ake yi Allah ya kiyaye وجعل المسند في ذلك كون المنصب كان لأبيه واي مدوغرار هكان شيني واي اي wannan matsayin da ana bada ma kujerar babansa ce shine وجعل المسند sai su sanya wato madogara fi zalika akan wannan abin da yasa ko ga mun nadawa ne abin da yasa aka ce wane yazo ya hau kan wannan kujerar kaunul mansib wannan kujerar wannan matsayin kana li abihi na babansa ne wa huwa fi nafsihi laysa bi ahlin shi kuma a karan kansa bai cancanta ba inda rigima take kenan amma in ya cancanta ba a ja wannan ba a kansa ake magana ba wanda babansa ne da akai ya mutu baban nasa ko ya tsufa sai aka ga dan nan nasa zai iya ya dace sai aka zo aka dora shi wannan ba matsala ba a kansa ake magana dan naga akwai masallatan da har kamsu salawat za ka ga sai da ya zama gado yanzu ne da ake ta karatu abubuwa suke ta wayo amma da za ka ga har masallacin kamsu salawat gado ko in babansa ya tsufa dama masallacin na babansa ne in ya tsufa to ɗansa zai sa ɗansa ne zai zo ya ci gaba ko da bai iya limanci ba wa min zalika fil aqdiyati aidan yana daga cikin bid'a a abin da ya shafi al aqdiya hukunce aidan har wa yau al hukmu alal jahl yin hukunci bisa jahilci mutum bai san abu kuma ya hukunci akai kuma muna da irin wannan karam banin wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula mutum yace ko da yake ban sani ba dai didda ban sani ba kaza ne shi fa ya jinginawa kansa rashin sani ya tabbatar wa kansa bai sani ba kuma ya bada fatawa wallahi didda dai ban sani ba kaza ne ko ba wagana ana irin haka mutum shi da kansa yace didda ban sani ba ya tabbatar wa kansa rashin sani amma kaza ne kaga menene kaga wannan hukunci ne bisa jahilci wannan shi ma bid'a ne mutum kawai duk abun da baka sani ba duk karatun ka ma akwai abun da baka sani amma utitin min al-ilmi illa qalila ba kuma abun da yafi sauki a amsa tambaya irin Allahu a'lam ba kuma gazawa bace duk abun da baka sani baka ce Allahu a'lam yisa malamai suka ce Allahu a'lam nisful ilm rabun ilimi shine Allahu a'lam ka huta sai kayo Allah ka rambani ba kayi abun da ba shi kenan ba an tambaye ka ba ka da amsa ka ce Allah shi ne masani kenan kawai ku bari sai na bincika ko ni ma sai na tambayo amma gazawa bace an fahimta da aka yana daga cikin bid'a yin hukunci bisa jahilci wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an li'anna al-jahl la yuttaba' domin jahilci ba abin sa ba abun jahilci wa min dhalika fil aqd yati aidan yana daga cikin bid'a abin da ya shafi hukunci al-hukmu 'ala al-hamiyati yin hukunci akan kiyayya shine hamiya kawai baka son wani kuma gashi an kashi kotun ka wai zai sha mamaki zai kade dama ku yi jikakkiya tsakaninka da shi ta yi tsani alakar sai kuma gashi an zo da shi an ce an kashi kotu dan haka yanzu duk hukuncin da kake yi ba wai adalci kake ba alal hamiya waccan kiyayyar akan ta kake gina hukunci dan haka duk yanda zaka lankayo laifin karata ya masa sai kai wannan shi ma bid'a ne ba daidai bane alkali ko mai hukunci ya zama ka ba wai sai alkali ba ko kai ne aka zo aka ce maka ga mutane biyu suna rigima ana ganin ka matsayin ka na babban mutum kuma dayan ba kwa magana ko baya ba magana ko baka kula shi ko akwai alaka mara kyau tsakaninka da shi Allah ta'ala ce ay wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa duk inda kake fada da mutum aka tambaye ka ce wallahi mutumin kirki ne ko da yake ni ba ma shiri da shi adalci kenan aje wajen wani kace eh ku za ku iya zuwa gaskiya kuma ina kyautata masa zato mutumin kirki ne amma ni ba ma shiri da shi kyan kaga adalci kenan ka jingina kirkin ka tabbatar baka ga dan ba ku shiri da shi kace wajen wani wallahi ba da ni za a ijab wani a sai kun dawo ka kashe musu gwiwa ba daidai bane sai ka faɗi kirkin sannan akwai wata alaka da kuka taɓa yi wanda wannan ya ja muku matsala ka ce kai ba za ka ce ba saboda kuna da matsala da shi yana da wahala fa irin wannan kai wa abokin adawa ka adalci ba yana da wahala wanda baka san sa kai mai adalci wannan abu ne mai wahala shi yasa Allah ta'ala ya ce kada kin ku ga wasu mutane su sa ku ƙi musu adalci yin adalcin nan shine zai kusanta ku ga tsoron Allah ku yi adalci akan kowa ko mutum ba musulmi bane in dai adalci ne kai ma adalci da adalci sama da ƙasa ta tsaya dan haka al-hukmu 'ala al-hamiyati ittiba'an lil hawa kar kai hukunci akan wata wato wata kiyayya da kake yi wa mutum ittiba'an lil hawa saboda bin san zuciyarka kawai ka ajiye gaskiya ka bi san zuciyarka saboda wata kiyayya da take tsakaninka da wanda zaka yi wa hukunci wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka li'anna al-hawa la yuttaba' domin san zuciya ba abin sa wa min dhalika fil aqdiya yana daga cikin bid'a a abin da ya shafi hukunci aidan al-hukmu 'ala ar-rishwa kai hukunci akan cin hanci a baka cin hanci kai hukunci akan haka cin hanci da rashawa ke kai a matsayinka na alkali a matsayinka na judge a baka cin hanci kai hukunci da sabanin gaskiya wannan dama mutum ba halayya ce ba banda tsinuwa da la'antar Allah madaukakin sarki sannan wannan yana daga cikin bid'a abin da ya shafi hukunci ka ajiye gaskiya kai aiki da san zuciya kai hukunci da san zuciya saboda an baka cin hanci al-hukmu 'ala ar-rishwa yin hukunci akan cin hanci da mutum ya karba wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma bid'a ce wanda take a bar haramtawa malamai sun yi ijma'i akan haka
intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi bab al-hudud wal aqdi ala sabil tanbih al-ukala la ala sabil al-ihsa al-bab as-sadis wal 20 babi na 26 fi bayani tariqis sunnati al-muhammadiyya a cikin sa zaka ji bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fi bab al-irth ababin gado wa bayani ma ahdathahu an-nasu da kuma bayanin abinda mutane suka kirkira fihi a cikin wannan babin min al-bid'a ash-shaytaniyya na bid'o'i irin na shaytan tariqu sunnati fil irthi wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi gado in mutun ya mutu gadan sa raba gadan sa amma tariqu sunnati al muhammadiyyati fi babil irthi fa huwa an yuqassima kullu wahidin shine duk wanda zai yi raban gado to yayi raban gadan nan an yuqassima kullu wahidin al mawaritha duk wanda zai raba gado to ya raba wannan gadan kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukassimuha kaman yanda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke raba gado wannan shine karatun a dunkule sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine in zaka raba gado kaman yanda ya tabbata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana raba gado kuma dama mun sani ayoyi a cikin alqur'ani sun yi maganar yanda gado yake an fahimta mas'alar gadan zai dan tattaba wasu abubuwa ne ba duka zai ba za mu dan shashafa wasu ƴan muhimman abubuwa wanda su ne basic a abin da ya shafi ilimin raban gado in ka kiyaye su kila Allah in ya taimake ka in ka je wani ƙauyen aka rasa ya za a yi kila in ka iya hakaito wannan karatun za ka iya ba da ƙoƙari a gurin na farko dai ka sani bari in baka masu gado waɗanda suke gado su 25 ne duk wanda baya cikin mutum 25 baya cikin magadanka a cikin maza akwai magada masu gado guda 15 a cikin mata akwai guda 10 mazan akwai kaka bari mu faro ta sama kaka uba da jika an samu nawa kaka uba da jika shi kakan nan komai nisan da yayi idan mutun ya mutu ba shi da uba yana da kaka eh kakan sai ya sako ya hau kan kujerar uban shi zai ci gadan da baban sa zai ci yanzu kakan ne zai ci idan shi ma kakan ya mutu mutun ya mutu mutun ne ya mutu ba shi da uba ba shi da kaka sai baban kakan sa sai ya sako da shi mutun ne ya mutu ba shi da uba ba shi da kaka ba shi da baban kakan sa sai kakan kakan sa sai ya sako da shi shi ma sai ya zo ci gado shine ma'ana kaka komai nisan da yayi uba da jika shi ma komai kasan da yayi mutun ne ya mutu ba shi da da sai jika sai ya zo ya ci gado ba shi da da ba shi da jika sai dai dan jikan sa sai ya zo ya hau kujerar sa ya zo ya hau kujerar ya ci gado ba shi da da ba shi da jika ba shi da dan jika sai jikan jika shi ma sai ya jawo ya ce to kai kakan kakanka ya mutu lokaci gado da haka wadannan mutum hudin kenan kaga akwai kaka akwai uba akwai da akwai jika hudu kenan akwai dan uwanka shakiki wanda kuke uwa daya uba daya yana cikin magadanka akwai dan uwanka da kuka hada uba daya da shi uwa kowa da tasa shi ma yana cikin magadanka shi da kenan akwai dan uwanka wanda uwa daya kuka hada baba kowa da nasa shi ma yana cikin magadanka nawa kenan bakwai to akwai kuma dan uwanka wanda kuke uwa daya uba daya nawa kenan takwas akwai dan uwanka kowan ka ko kanin ka dansa wanda kuke uba daya nawa kenan tara sannan akwai dan uwan babanka kowan babanka ko kanin babanka wanda suke uwa daya da uwarsu daya ubansu daya da mahaifinka shi ma yana cikin magadanka goma kenan akwai dan uwan babanka kowan sa ko kanin sa wanda suke uwa daya suka hada da babanka nawa kenan 11 akwai dan wato wan babanka ko kanin babanka dansa an fahimta dan wan baba ma'ana dan uwan mahaifinka wansa ko kanin sa cousin kenan wanda suke uwarsa da babansa ai da babanka da babansa uwarsu daya ubansu daya shi ma yana cikin magadanka akwai dan uwa kuma wanda yake dan uwan babanka wanda suke uba daya da babansa da babanka ubansu daya mutum nawa kenan 12 13 kai 13 sannan akwai miji idan mace mijinta ya mutu tana yana cikin magadanta akwai miji nawa kenan 14 akwai maulan ni'ima bawan ka ne sai ka yanta shi to in aka rasa wanda zai ci gadan ka wannan bawan zai zo ya ci gadan ka amma yanzu ba bawa bane tunda ka riga ka yanta shi shi ake kira maulan ni'ima sune guda 15 kaka uba da jika dan uwa shakiki dan uwa li abi dan uwa li ummi dan uwa shakiki dan uwa li ummi li abi ammi shakiki ammi li abi dan ammi shakiki dan ammi li abi miji maulan ni'ima sune 15 sai kuma matan su 10 ne su kuma akwai kaka dai kenan guda biyun da ta wajen uwa da ta wajen uba kaga kana da guda biyu ne akwai uwa akwai jika akwai iyakai akwai jika nawa kenan biyar akwai yar uwarka shakikiya yar uwarka li abiya yar uwarka li ummiya nawa kenan takwas sai mata sai maulatin ni'ima baiwarka ce sai ka yanta ta to in aka rasa masu gado ita ma tana iya cin gado kaga su 10 kenan to wannan ababun gado a duniyar gado waɗannan su ne masu cin gado mutum 25 akwai uwa akwai kaka ko akwai uwa akwai kaka uwa ya jika yar uwa shakikiya yar uwa li abiya ko sewa yar uwa li ummiya sewa mata sai maulatin ni'ima sai kuma ɗaya kakar dan kakan gunin guda biyu ne akwai kaka ta wajen uwa akwai kaka ta wajen uba matan su 10 kenan tilka asharatun kamila to in ka hada da waɗancan su 25 kenan na'am iya na uba ne an fahimta to sai kuma shi kansa gadan ya kasu gida 6 akwai 1:2 akwai 1:3 akwai 1:4 akwai 1:6 akwai 1:8 akwai 2:3 duk wanda ka ji ya ci gado to yana samun 1 daga cikin wannan ko dai ya samu 1:2 rabi kenan ko ya samu 1:3 ko duk abinda aka bari na gadan zai ci 1:4 ne ko 1:6 ko 1:8 ko 2:3 ragowar duk 1:0 ne 1:2 rabi kenan 1:3 1:4 1:6 1:8 sai 2:3 waɗanda suke cin rabi a gado duk wanda ka duk lokacin da ka ji an ce ai an raba dukiyar mamacin nan an ba shi rabi ko an ba ta rabi to ɗaya ne daga cikin mutanen nan guda 5 na farko cikin masu cin rabi akwai ƴar mai mutuwa mutum ne ya mutu ya bar ƴar sa ta cikin sa kwaya ɗaya tak za a ba ta rabin dukiyarsa ta biyu mutum ne ya mutu bai bar ɗa ba ko ƴa ko jika amma ya bar ƴar uwarsa ko ƙanwarsa ko ƙanwarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya wannan ƴar uwar ta za a ba ta rabi mutum ne ya mutu bai bar ɗa ko jika ko ƴa ko jika ba sannan bai bar ƴan uwan da suke shakikai ba amma ya bar ƴar uwarsa ubansa ɗaya wannan ƴar uwar ta sa uban wanda suka hada uba ɗaya za a ba ta rabi mace ce ta mutu ba ta da ɗa ko jika mijinta za a ba shi rabi ina fatan gane mutum nawa kenan su 5 ne akwai ƴar mutum ta cikinsa ɗaya akwai ƴar uwarsa shakikiya biyu akwai ƴar uwarsa li'abiya wadda suke uba ɗaya uku akwai miji hudu akwai jika nawa kenan 5 to duk lokacin da aka samu an raba dukiya biyu an ba da rabi to waɗannan ne suka zo in mata aure shi ta mutu ba ta da ɗa ko jika mijinta za a raba dukiyarta biyu a ba shi rabi an kiyaye waɗannan
sai masu cin daya bisa uku su biyu ne su kuma rukuni biyu ne masu cin daya bisa uku daga ciki akwai mutum uku ne akwai uwa ana bata daya bisa uku akwai ita kadai ce mutum biyu ne masu cin daya bisa uku mutum biyu ne daga ciki akwai uwa ana bata daya bisa uku idan ɗanta ya mutu bai bar yaya ba za a bata daya bisa uku sannan sai kuma masu cin daya bisa uku ƴan uwa li ummai mace ce ta mutu ta bar ƴaƴanta wayannan ƴaƴan daga biyu zuwa sama mazan su da matan su gaba ɗaya za a hada su a ba su ɗaya bisa uku wannan su ne masu cin ɗaya bisa uku ko dai ita kanta uwar a ba ta ɗaya bisa uku na gadan ɗanta an fahimta ko kuma su ƴaƴan nata in ita ce ta mutu gaba ɗayan su in dai sun haura daga biyu zuwa sama to za su tattaru ne a cikin ɗaya bisa uku masu cin ɗaya bisa huɗu su ma rukuni ne guda biyu wannan gadan mata da miji ne idan miji ya mutu ba shi da ɗa ko jika da ita wannan matar ko wata matar daban to za a raba dukiyar mijinta huɗu a ba ta kashi ɗaya in su biyu ne matan ma za a ba su kashi ɗaya cikin huɗu in su huɗu ne matansa za a raba dukiyarsa huɗu a ba su kashi ɗaya su raba sai kuma shi kansa mijin a can baya mun ce miji ana ba shi rabi in matarsa ta mutu ba ta da ɗa ko jika to a wannan kuma sai ya zamanto tana da ɗa ko tana da jika to yanzu mijinta sai a kasa dukiyarta huɗu sai a ba shi ɗaya waɗannan su ne masu cin ɗaya bisa huɗu sai masu cin ɗaya bisa shida su bakwai ne su ne masu yawa masu cin ɗaya bisa shida akwai kaka mace akwai kaka namiji akwai uba akwai uwa akwai jika akwai ƴar uwa li abiya akwai kuma ɗan uwa li ummi guda ɗaya waɗannan duk ana ba su ɗaya bisa shida mutum in ya mutu akwai lokacin da kakansa namiji za a ba shi ɗaya bisa shida akwai lokacin da kakarsa mace za a ba ta ɗaya bisa shida akwai lokacin da babansa shi kansa wanda ya haife shi ɗaya bisa shida za a ba shi akwai lokacin da babarsa da ta haife shi za a ba ta ɗaya bisa shida akwai lokacin da jika ake ba shi ɗaya bisa shida akwai lokacin da ƴar uwa li ummiya li abiya ƴar uwar mamacin da suka hada uba ɗaya ake ba ta ainihin wato ɗaya bisa shida sannan idan mace ta mutu ta bar ɗanta ko ƴatta ƙwaya ɗaya tak to wannan ɗan ko ƴar za a ba shi ɗaya bisa shida ko za a ba ta ɗaya bisa shida li ummi shi ne ɗan uwa li ummi an gane wannan ko dai ji na kawai ake an yi sauri subhanallah kada ni kada aka kyale ina ta karatun na
anan ka kai kun awo yau to din gulu har kai
ne na'am
baban mu ne tunda muka sha su muka sani shi baban mu ya
na'am
kuma shi ne kuma shi ne da kuma ya kuma dukiya su muka ta so ta ba sa rabu sai ya zama ne ya mu kai wannan mu ne irin
na'am
shi ne dukiyar nan aka ce ko ya za a yi ita ko ka san kawai ina na kai na'am aka zo aka nan ta ma ta ai ga kuma ta ba wata sai da kai mata to su ma ta su kuma ka din
kai kadai ne namiji
kai da su aka kai ka so ka san ku ni ina da ni
haka
su ya kai mu suka ce ai su ne ba aka yi ne ni ina da su gani
haka
to wace ne kike tuna ni ga Allah ni ga ni ko wannan adabi
a'a ai yanzu tunda kai aka shiga jikinka kuma kace ka yafi ai
shikenan
ai shikenan ai tunda kai kace ka bari kana ma iya ta duka mun musu duka ai
to yin kuma na furo sai kuma shi matarsa amma sun mata shikan kamar yadda
na'am
a ji wanda
ke dai an ba ta kasanta to
shi ne akwai kuma shi can akwai ɗaya ne kuma wanda su suna da gado ne na kuma su da gado wanda kuwa ta su bayan yi ta da ke ainihin kuma baban da ta bi can
ta a ita ai ba sa nan ai ba sa nan ai ba sa nan kawai sai dai abin da yake yawwa abin da yake da sarƙaƙiya kawai shine ya kamata gadon ya zama kala biyu kamata ya fara raba na mahai a fara raba gadon mahaifin da shi wannan marikin naku yawwa shi ne daidai sai an fara saboda gadon tun daga can ya taho saboda haka sai an fara raba gadon su biyu alabashi sai ku kuma ku ci gadon babanku kuma ku ci gadon wannan shi ne daidai amma tun da dai ku ne magadan ba wasu a can gefe shikenan ai ai magana chapter close insha Allah sai ɗaya bisa nawa takwas wannan class rukuni ɗaya ne a ciki ɗaya bisa tuku takwas shine ba haushe yake cewa tumunin ta kaba idan mace mijinta ya mutu yana da ɗa ko jika to ɗaya bisa takwas za a bata in su biyu ne ma ɗaya bisa takwas za a basu in su huɗu ne ma matansa duk ɗaya bisa takwas za a basu an bayyanta sai masu cin biyu bisa uku 2/3 biyu bisa uku kuma rukunin mutane hudu ne in kuka tuno kuka dauka muka koma can masu cin rabi din nan masu cin rabi guda biyar miji kawai za ku cire mu akwai ya ta tsatso yar mai mutuwa ko akwai wa kuma akwai yar uwan mai mutuwa shakikiya akwai wa kuma li abiya yar uwar mata yar uwan mai mutuwa li abiya wanda suka hada uba daya sai wa kuma sai jika to banda miji waɗannan su hudin kaga duk an ce suna cin daya bisa biyu rabi kenan in sun kadaita to sai ya zamanto mai mutuwar ƴaƴa biyu ya bari kuma duk mata ne ko sama da haka a can mun ce in yarsa guda ɗaya ya bari rabi za a bata to sai zama ƴaƴan nasa mata ne duka amma biyu ne zuwa sama to yanzu za a raba dukiyarsa uku a ba su kashi biyu an kiyaye wannan sai ya zama na ba shi da ɗan ba shi da ƴaƴa nasa da tsatsansa amma yana da jikoki amma jikokin na ɓangaren ɗansa namiji misali yana da ɗa dan nasa ya haifi ƴaƴa mata guda biyu sai dan nasa ya mutu kaga kenan ya riga uban mutuwa sai ya zamana yanzu sai uban da jikokin can an gane to sai shi ma wannan ya mutu kaga kakan jikokin kenan to yanzu waɗannan jikokin tunda su biyu ne zuwa sama su ne za a ciccibo su dawo kujerar kamar ƴaƴansa ne na cikinsa sai a ba su biyu bisa ukun abin da ya bari ta ukunsu ko na ukunsu su ne waɗanda ‘yan uwansa shi mai mutuwar mata waɗanda suke uwa ɗaya wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya da shi sai suka zama su biyu ne zuwa sama su ma za a raba wannan dukiyar kashi biyu kashi uku kai a ba su kashi biyu sai ya mutu ba shi da ‘ya’ya ba shi da jikoki ba shi da ‘yan uwan da suke uwa ɗaya uba ɗaya amma yana da ‘yan uwan da suke uba ɗaya kuma duk mata ne kuma daga biyu ne zuwa sama su ma za a raba dukiyar uku a ba su kashi biyu an bayyanci wannan
to waɗannan su ne abinda ba tasib ba, ba abinda ya shafi asibci ba, abinda ya shafi farilla gado, to waɗannan su ne kashe-kashen gado guda shida, ɗaya bisa biyu, ɗaya bisa uku, ɗaya bisa hudu, ɗaya bisa shida, ɗaya bisa takwas, sai biyu bisa uku. Kuma duk ga rukunin mutanen da in ka kiyaye su, to insha Allah za ka ga gadan zai zama maka da sauki. Ko zuwa akai aka ce maka an mutu, za ka ce su waye? Na farko kana da mutum 25 da an ce su suke cin gado, kana jin an lissafa, to daidai ya mutu ka ce akwai ɗa, akwai jika, akwai uba, akwai kaka, akwai kaza, duk ka ji ba cikin mutane 15 ne, ka ce to wayannan ba magadansa ba ne. In mata ne akwai wance, to ba sa ciki, kenan ka tsuke wa kanka. In kuma aka ce sannan akwai tunda ba faɗaɗawa zamu ba dan yana da rikirkitarwa sosai, akwai waɗanda in suna nan to wasu ba sa tasiri, an fahimta, su ake kira wato hajibu. Shi kuma hajibu kala biyu ne, akwai hajibu naqalin, akwai hajibu isqatin, shi suke kira total impediment da kuma partial impediment. To waɗannan su kuma ba su kuma rukunin su daban. Yanzu kaga misali, idan mutum ya mutu ya bar ɗa, kaga da ƴaƴan mutum da iyayensa da matansa, waɗannan a duk duniya ba wanda sai ana waɗannan su ci gadanka. Idan ka mutu iyayenka suna raye, uwa da uba, Allah ya sa mutanen Kano da iyayenka ne, waɗannan uwa da uba ya sun ci gadanka. Sai dai kawai maimakon su dumbuza da yawa kawai za su dan samu kaɗan, sai a kai su ɗaya bisa shida, sai a ce to kai dattijo da kaga dama ka kwana biyu ga ya, tunda kana da jikokinka su ne, yanzu kai ko nama ka ci ba daɗi za ka ci ba, zo a je a baka ɗaya bisa shida ka je ɗan kaɗan dinga abin nan. An fahimta, wani indomi, indomi ya abincinka ne. An fahimta, ita ma uwar sai a kira ta a bata ɗaya bisa shida, amma ba isa ba wai saboda ƴaƴansu suna da yawa, ce babansa ba zai ci gado ko babansa ba zai, ba isa ba. Haka matarsa ba wani yanayi, ba wani circumstance da zai sa a ce yawan yara ko kaza ya sa an fitar da matarsa ko matansa na aure, ba a fitar da su, dole sai sun ci gado. Haka ƴaƴansa. To in ka cire waɗannan, kowa za ka iya jin an yi lissafa ba shi, ya danganta da suwaye da suwaye a raye lokacin da shi ya mutu. Yanzu in ya zamanto iyayensa suna raye, ƴaƴansa yana da ƴaƴa maza da mata, to gadan ya tsaya iyana. Duk waɗannan da kaji an lissafa, wansa, ƙaninsa, wanda suke uba ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, da dukkan waɗannan yayyin babansa, ƙannan babansa da ƴaƴansu, duk gaba ɗaya, duk sai dai a zuwa yi musu ta'ziya dan uwansu ya mutu. Sai dai kawai in mai dukiya ne da yawa, to ana iya dan waran wani kaso, wani percentage a ce to kun ga mahaifinku yana da dangi da yawa, kuma duk gaba daya ba sa cikin magada, amma tunda dukiyar nan tana da yawa, ku yi hakuri koda kashi kaza ne cikin 100 a dauka a ba su tsantsinka, wannan babu laifi. Amma gado ba kowa ne yake samu ba, kaka dauka mutum 15 din nan duk zai ka sai kowa ya samu. Akwai lokacin da wani da wani yana nan sauran zai sai dai a ba su hakuri. Abu na biyun karshe da nake so mu yi magana shine, kafin a raba gado akwai abubuwa guda uku dole sai an yi su. Na farko shine abin da ya shafi shirya mamaci, siyan likafani. In ba wanda ya siya kudin sa, cikin kudin sa za a cira a siya man likafani, siyan tukwane. Akwai gurin da har gurin da za a binne shi sai an siya lan, akwai wuraren da in ka je gunda za a binne mamaci ma sai an siya. To yanzu kar kowa ya fara sa rai da gado sai an yi masa sutura an je an binne shi, ɗaya kenan. Na biyu, settlement of debt, duk ba su sukan da ake binsa ko za su cinye gaba ɗayan abin da ya mallaka sai an biya. Ba wanda zai fara haɗe yawo har sai an sauke wa mamacin nan nauyin bashin duk da ake binsa. Abu na uku, wasiya. Ya yi wasiya cewa a gina man masallaci ko a gina man rijiya ko a gina man makaranta ko a bawa na kaza a cikin dukiyar, in bai wuce ɗaya bisa uku ba to ita ma sai an cire ta. To abu na hudu shine sai kuma a raba ragowar ga magada. Abu na ƙarshe, waɗanda ba sa cin gado,
ba bayan wancan ko da suna cikin wancan mutum 25 din za su iya tsame su. Su kuma malaman fiqhu suka ce su bakwai ne, sai aka yi musu wata formula, ish laka rizqun, in ka rike ka rike formula ish laka rizqun, in ka ware waɗannan haruffan na wannan jumlar za ka ga haruffa ne guda bakwai: ish ainun da shin, laka lamun da kaf, rizqun ra'un da zayun da qaf. To na farkon ish ainun din yana indicating din adamu listihlal, mutum ne ya mutu matarsa tana da ciki. To yanzu an tashi rabban gadan har da dan cikin, amma za a jira sai an haife shi a ga namiji za a haifa ko mace za a haifa, yan biyu ne ko dan daya ne, ana haifar sa sai ya hado ba rai baya ciki, shine adamu listihlal istihlal, wato jariri a haife shi bai kuka ba. Wannan rigima fa kana matsayin ka na malami, wani lokaci za a zo akwai ma mai kudin da aka ce ya mutu akan wannan matan suka dinga rigima, ita uwar yaron ta ce yayi kuka, kishi ta ce wallahi bai kuka ba, kaga an aka zo ma da wannan fatawa ya zama rigima, saboda in yayi kuka har da shi za a raba gadan, in bai kuka ba shi za a raba. To yanzu ya lahi ita kishi ta ce sam bai hado da rai ba, ita kuma ta ce sai da yayi kuka ya mutu. In ya tabbata sai da ya yi kuka irin na jariran nan sannan ya mutu, to ya hado da rai shi ma yana cikin magada, sai an raba gadansa, in ya so masu cin nasa gadan su ma su zo su ci, in kuma ya fado ba rai to ban da shi za a raba. Yana zuwa duniya ba rai to shikenan sai a ci gaba da hada-hadan raba gado ban da shi, shine adamul istihlal. Shinun din nan ish, shinun din ita kuma shakkun minal maut, da wanda zai ci gadan da wanda za a gada din duk sai suka mutu lokaci daya, aka rasa waye riga wani mutuwa, amma zan ba ku misalin da za a gane. Uba da ɗa sai suka yi tafiya, sai suka yi hatsarin mota, lokacin da aka zo kan mota an tarar da sun mutu, uban ne ya fara mutuwa sannan ɗan, ko ɗan ne ya fara mutuwa sannan uban, ba a sani ba. To yanzu uban ba zai ci gadan ɗan ba, ɗan ba zai ci gadan uban ba, sai dai sauran magada su zo kuma a yi ci gaba da amma nan, amma da aka zo sai aka tarar uban yana dan sauran numfashi amma tuni dan ya mutu, bayan yan sakanni ko yan mintuna shi ma sai uban ya mutu. To yanzu an gano dan ne ya riga mutuwa. To yanzu in dan mai dukiya ne, in an tashi raba gado har da wannan baban nasu da suka mutu tare har da shi za a raba, in ya so bayan an raba shi kuma magadan su zo su ci. Ko aka yi gobara a gida da ya da uwa suna ciki kan akawa dauki duk sun kone, shin uwar ce ta fara mutuwa sannan yar, ko yar ce kafin uwar, duk ba sani ba, to babu gado tsakanin wayannan susu biyan. Amma da aka je wajen ceto sai aka ceto uwar tuni ta mutu, yar ce aka samu tana dan sauran numfashi, ana kaita asibiti ta ƙara sa a ci. To yanzu an tashi rabban gadan uwar har da wannan yar za a raba, shine shakkun minal maut. In aka samu shakka wa ya riga mutuwa, to wayannan guda biyun da ake shakka ba banda su, ko kuma suna zaune suna dan hira, ko dan ne yazo zai gaida babansa suna tsuguna a abin nan suna dan magana, kawai sai gini ya rufto musu kafin a zo a dajjajjan ya gini tuni uba ya mutu, amma dan da sauran numfashi. To yanzu shi ma wannan sai an fara raba gadan uban har da dan, amma ana zuwa lokacin da aka daddauke bangoren ainihin bulo da waye aka tarar dukkanwa da sun mutu, wanne ya riga mutuwa ba sani ba, to duk ba gado tsakaninsu, shine shakku minal maut. Laka wannan lamun din suka ce li'an, kai lokacin nama yayi bari mu ya gurguje lam din nan, shi kuma li'an mutum ne matarsa ta dauki ciki yace shi ba nasa bane, ko ta haifi da yace wallahi san bai yadda da wannan dan ba, shi ba dansa bane, sai suka je kotu suka yi rantsuwa akan shi wannan dan ba nasa bane, wannan dan shi ake kira dan li'an. To yanzu zai gaji babarsa shi dan, amma ba zai gaji wannan baban ba, domin shi baban ya kore ya ce shi ba dan sa bane. Sai kaf, laka kaf din nan shi kuma al-kufru, al-kufru shine la yarithul muslimul kafir wala al-kafirul muslim, da 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 uban addinin su ya bambanta, to ba gado tsakanin su. Wannan uban hamshakin mai kudi ne amma arne ko kristan, shi kuma dan nasa musulmi ne,
sai wannan uban ya mutu to wannan musulmin ba shi a gado ba zai ci gadan wannan kafirin ba hakan dan ne ya mutu cikin magadansa banda babansa an gane wannan sai rizqun ra'un din nan shi kuma ar-riqqu bawa rizqun ra'un ar-riqqu bauta idan kana da bawa ba yan tashi kai ba baya cikin magadanka bawa baya cin gado in kaga ya ci gado in ka tuna karatu na da dazu sai in an yan tashi to akwai yuwa akwai circumstances inda zai iya cin gado amma yana nan a matsayin sa na bawa shi kansa yana cikin property yana cikin abin da ma za a raba gadan sa shi ma sai zayyun waladuz zina dan da aka haife shi ta zina shi ma sai dai ya ci gadan baban sa amma wanda yayi cikin ta hanyar zina aka haife shi shi ba zai ci gadan sa na karshe shine qam qatlul amd wato duk wanda ya kashe wanda zai gada da gangan mutum ne kawai ya mutsu baban sa ya mutu yake mutuwa kuma ba ga tsoho ya tara kudi shi kuma yana ta sanya fantama al'amura dai sun suna ta abin nan tsoho ya rike kudi gam kuma ya ki mutuwa shi kuma yaro ga san fafa kuma ba ko anini aljihunsa kamar zai kama da wuta kawai ya ga kai ya je da sassafe ko da daddare kamar zai gaida baban kawai ya shake shi to yanzu kafin a hukunta shi ba dan ya ci gado ba to yanzu ba ya cikin gada akwai wata ka'ida ta musulunci man ta'ajjala shay'in qabala awanihi uqiba bi hirmanihi sai ya mu'amalance shi da wannan duk wanda ya gaggauta abu kafin ya bari lokacin sa yayi to uquba da za a yi mai sai a hana shi abu bari mu baku misali an kawo abu an aje kawai danka yana zuwa kafin a raba sai ya dauka ya fara ci yanzu sai a kwaci kuma a yi raban bashi akwai amal ladabi da kana'a da wadata zuciya dinga bari sai an bashi an ajiye ba a bashi ba kawai dauka waye baka ya fara ci sai a ce kawo sai a karbe sai a raba abin da sauran mutanen gida da yaran gidan da a ba su shi kuma sai a hana shi maimakon yayi hakuri wannan baban nasa yayi natural death mutuwa ta Allah da yana cikin rukunin magana amma tunda yayi kisan ko ya hada baki aka hada baki da shi aka yi kisan to yanzu uqubar da za a yi masa baya cikin magada yanzu kaga abin da yasa ya halaka din da kuma ya rasa shi shine alqatul kenan duk wanda ya kashe wanda zai ci gadan sa da gangan inda kuskure ne shi ma malamai sun tattauna cewa za a bashi dan akwai yuwar da gangan ne amma an gano da kuskure ne suka ce wannan da ba amma da gangan an san ya kashe shi to ko ba dan ya ci gado ba tunda dai da gangan ya kashe shi ba za a bashi waɗannan sune mutane bakwai da malamai suka ce ba su da gado a gurguje insha Allah sai mu tsaya ana abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana amin amin.